الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيء بدأ تفسير منوتة رمضان شكرا دبون إلى تاريخه da 45 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidaita shekara 2024 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 19, kuma muna cikin suratul A'raf. Sai mu tsaya aya ta na 18 ne, gun so insha Allah za mu yi darasi na majalisi na 18. Muna cikin suratul A'raf, sai mu tsaya aya ta 178, sai kuma insha Allah za mu tashi a aya ta 179, inda Ubangiji Ta'ala yake cewa walaqad zara'na li jahannama katiran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
Ubangiji Ta'ala ce walaqad zara'na kathiran min al-jinni wal-ins, hakika mun halicci dewa daga cikin mutane da aljani, ko daga aljani da mutane, li jahannama, saboda wutar jahannam. Ma'ana mun halitta 'yan wutar dewa, wasu daga cikin mutane, wasu daga cikin aljani. Saboda Ubangiji Ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izuwa ga mutane da aljani gaba daya. So su ma aljanin kamar mutanen ne, akwai mumini, akwai kafirai, akwai mutanen kirki, akwai mutanen banza. Sun ce wa anna minna salihuna wa minna duna zali kunna qara'iqa kidala, akwai mutanen kirki, akwai mutanen banza a cikinsu. To haka nan akwai aljanin kirki, akwai aljani na banza. To haka nan su ma mutane. To kaga kenan, wasu za su tafi aljanna, wasu kuma su tafi wutar jahannama. Akwai jinnun nasibin, wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake dawowa daga Taif, a lokacin da mutanen Taif suka wurge shi, suka fasa masa jiki, suka marjina jina, yana dawowa yana sallan asuba, jinnun nasibina suka ji kira'arsa, saboda haka suka yi imani. Suka ga wannan mu'minai ne za su shiga aljanna. Amma galibin aljani kangararre ne, galibin su shaitanu ne, masu kafirci, masu shiga cikin jikin mutane, suna cutar da su, suna hana su ibada, suna hana su kwanciyar hankali, suna hana su bacci, suna hana su jin daɗin rayuwarsu. Ko za ka duk aljani da yake shiga cikin mutum, to ko da musulmi ne, wannan azzalumin aljani ne, azzalumi ne. Ko za ka aljani, ku ji tsoron Allah, ku daina cutar da bayin Allah, za ku shiga wutar jahannama. Saboda Ubangiji Ta'ala ta yi halitta aljani dewa saboda wutar jahannama. Ku yi imani, ku daina kafirci, ku yi adalci, ku daina zalunci, ku daina cutar da bayin Allah, musamman mata, ku daina cutar da su, kuna nasu sakat a rayuwarsu. Ubangiji Ta'ala zai tambaye ku ranar alkiyama. Ko ba haka ba ne? Ba mamaki suna cikin mu a nan yanzu. Gidon yana kusa da kai, ma kai baka sani ba. Saboda haka su ma suna sauraron mu a zai aljani. Ila makwacin ka ma da yake kusa da kai shi ne ya shiga mutum, baka sani ba. Amma dai kar ka ruga da gudu, ma abin da zai maka ya zo sauraron karatu ne. Saboda haka su ji tsoron Allah. Allah ta ya ce walaqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal-ins, mun halicci dewa daga aljani da mutane saboda wutar jahannama. Yan wutar jahannama su suka fi yawa akan yan aljanna. Saboda mutane kirki sun fi su ne yan kaɗan akan mutanen banza. Aljani na gari su ne yan kaɗan akan aljani na banza. Galibin su shaidanu ne, in an ce shaidanu su ne kangararrun aljani. maradatul jin, wato shaytanu wanda suke kangararru aljani kangarare shine shaytani. To Allah ta'ala ya ce ya halittu san jahannama saboda daiwa daga cikin su. To ga sifofin su na lahum qulubun la yafqahuna biha, suna da zukata amma ba sa fahimta da zukata, ba sa fahimtar gaskiya, sai dai fahimta na shirme na abubuwa na duniya. Mutane duk mutum da kaga baya fahimtar gaskiya, baya fahimtar addini, ba ruwansa da addini, to wannan alamar dan wuta ne kawai. Sai dai kai ba za ka yi yanke ka ce dan wutan ba, kila Allah ya kirye shi a nan gaba. To amma suna da zukata amma ba sa fahimtar gaskiya da zukata. Zuciya dan adam yana da ita, dabba ma tana da ita, don da zuciya ne dabba take gane wannan abu mai kyau ne, wannan abu mara kyau ne, wannan abinci ne, wannan ba abinci ba ne, in ka buge ta sai gaba. To amma bambancin dabba da mutum shine mutum shi yana da hankali, dabba kuma ba ta da hankali. To shi ko hankalin makale yake a jikin zuciya, da shine ake fahimta. To da haka shi yasa ce lahum qulubun la yafqahuna biha, suna da zukata amma ba sa fahimta da zukatan, kenan ba su da hankali kamar dabbobi suke. Shi yasa can ƙarshe aka ce ulaika kal anami, saboda dabba ita ne ba ta da hankali. Ba za ka sa dabba a gaba kana ƙoƙarin fahimtar da ita wani abu ba, kana mata nasiha ko kana ba ta shawari ba, ba za ta gane ba. To kaga duk wanda baya ɗaukar nasiha to ya zama kamar dabba ce, ya zama ba ita hankali. Yana da hankali ma hankalin ba shi take ba. To suna da zukata, za su in sun ji yunwa za su nemi abinci, in sun ji kishirwa za su nemi ruwa su sha, in sun ji bacci ba a kan hanya suke kwanciya kan titi ko kwalta ba, abin nan ko cikin kwatami ba, suna zuwa su nemi wani wuri mai kyau su kwanta don su yi bacci. Kaga suna da zuciya kenan, amma ba su da hankali na fahimtar gaskiya, na fahimtar shari'a, na fahimtar addini. Sannan walahum ayunun la yusiruna biha, suna da idanuwa na ganin kyalkyalin duniya amma ba sa ganin alkhairi da idanunsu, ba sa ganin gaskiya da idanunsu, ba sa kallon abubuwa na halittar Allah su gane kuduran Allah da ikonsa da cancanta abota masa shekare. Amma wannan fari ne, idonsu yana gane wannan fari ne, wannan baki ne, wannan shudi ne, wannan ruwan tsoruwa ne, wannan kunkumaji ne, duk za su iya gane maka wannan dogo, wannan gajere, wannan biya, wannan ɗan kaɗan, amma ba sa gane gaskiya da shi, ba sa ganin gaskiya da shi. Da suna ganin gaskiya da nasu bi Allah subhanahu wa ta'ala, don wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid, duk abin da kaka Allah akwai aya a cikin sa wanda yake nuna Ubangiji ta'ala makadaici ne shi kadai. Amma su idanun su ba na ganin gaskiya ba ne, na ganin barna ne da shirme. Walahum adhanun, suna da kunnuwa, la yasma'una biha, amma ba sa jin alkhairi da gaskiya da wannan kunni, sai dai suna jin surutu na mutane, in ka kira su za su bi, in ka kwala masa kira zai ji, amma in gaskiya ka gaya masa ba zai ji ba, a kurumce ki. Laqad asmata law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakta bihi adaa'at walakin anta tanfuku fi ar-ramad, in kai kira ma kamar kana kiran majalisi ne, da zai amsa maka. To saboda haka jinsu jin shirme ne, shirme suke ji abubuwa na rayuwar duniya, amma ba sa ganin, ba sa jin alkhairi. Babu jin Qur'ani, karatun Qur'ani, babu jin wa'azi, babu jin nasiha, babu jin abubuwa wanda zai amfane su a lahirarsu, sai dai shirme na duniya shi yasa suka bata. Sai Allah ta'ala ce ulaika kal anami, ai wannan kamar dabbobi suke, da su da raƙuma ba bambanci, da su da shanu babu bambanci, da su da awaki ko tumaki babu bambanci, domin tumaki su ma suna gani, suna kuma ji, amma suna jin wa'azi, suna ganin gaskiya, suna da zukata, suna fahimta, ba za fahimta. To duk wanda baya amfani da hankalinsa don gane gaskiya, baya amfani da jinsa don jin gaskiya, baya amfani da ganinsa don ganin gaskiya, to kamar dabba yake, in ji Ubangiji subhanahu wa ta'ala mahaliccinsa. Ulaika kal an'am, Allah shi ya halicce su ya sanya su yace kamar dabbobi suke, sai Allah ce bal a takaice ma dai hum adall, sun fi dabbobi ma bata, ko bal ba haka ba ma, ba wai kama ba ne, hum adallu, sun fi dabbobi bata da rashin hankali. Ina gara dabba ma da su, to ai kare ya san mai gidansa, in yace masa yaka zai zo, in yace tafi zai tafi, in zai abu ya daka masa tsawa sai kaga kare ya daina. To kaga ya san mai gidansa yana mai gidansa biyayya, amma shi kuma kafuri baya yi wa Ubangiji ta'ala biyayya, kuma shi ne mahaliccinsa bai azurta shi. To kaga gara dabbobi ma da su, in kawai dabba training ba abinda ba za ta maka ba, kare in ga maza training komai zai iya maka, shanu su maka noma su maka huda su dauko dauko maka kaya su aje maka haka jakuna da sauransu. To amma shi kafiri bai san waye mai gidansa ba, bai san Ubangiji subhanahu wataala malikin sa, baya masa da'a. Yasa Allah ya ce ulaika humul ghafilun, wanda sune rafkanannu. Kun san me rafkana ko? Ana abu ma kai kwata kwata ma hankalinka ba akan abun yake ba, kana rafkani kawai. Za a zo a yi abu a faɗi mai muhimmanci kana nan, amma an ce me aka faɗa ba za ka iya mayarwa ba, to kana rafkani kenan, kana tunanin wani abu daban. To haka suke in ana faɗan gaskiya hankalinsu ba akai yake ba. Duk abin da ake faɗa na alkhairi to su ba akansa yake, akan hankalinsu ba akansa yake ba, suna tunanin sharri ne. Allah ta'ala ya ce to a rafkaje suke ba za su gane ba. Kenan summun bukumun umuyun fahum la yaqilun, su kurame ne bebaye, kurame ne ba sa ji, bebaye ne ba sa magana, makafi ne ba sa gani, mana ba sa jin gaskiya, ba sa faɗan alkhairi, sannan ba sa ganin alkhairi. Fahum la yaqilun, ba sa hankalta, ba sa fahimta. To kaga ba su da dambobi, bambanci da dambobi. Shi yasa mai hankali wanda ya san alkhairi, Sheikh Isami Taimiya ya gama magana ya ce wala yusamma al-insanu akhilan illa man arafa al-khaira wa sa'a ilayhi wa arafa ash-sharra wa ajtanabahu. Ba cewa mutum mai hankali sai wanda ya san alkhairi ya nemi alkhairi, ya san sharri kuma ya nisanci sharri. Don da ga shi sharri kawai yake dulmuya a ciki, don me bambancinsa da dabba? Wannan ba mai hankali ba ne, ba ruwansa da alkhairi, wannan ba mai hankali ba ne. To haka da duk masu bautan gumaka haka suke, duk mai bautan wani Allah ko da bai damu da addininsa ba, za ka ga abin da zai amfane shi wanda shi ya kamata sai ka ga yana wani abu daban na shi. Abdullah bin Abbas a karkashin tafsiri wannan aya yace abin da yake nuna sun fi dabbobi bata, mutum yana da abin bautansa a gida, sai ya dauki wani dutse kuma a matsayin shi ne abin bautansa, shi ne Ubanginsa, zai tafiya da shi duk inda yake hanya yana bauta masa. To idan ya tafi wani wuri sai ya samu dutsen da ya fi wannan kyau, sai ya ajiye wannan, ya fasa ya zama Ubangijinsa, sai ya ɗau wannan kyakkyawan dutsen, yanzu shi ne Ubangijinsa. Da fa ya ɗauki wanta shi ne mai cetonsa, shi ne mai masa rahama, yanzu kuma ya fasa ya ɗau wani dutsen daban. To ina hankali a nan? Babu hankali. Shi yasa Allah ta'ala ya ce sun bi dabbobi bata. Sannan wa'innan gaban da ji da gani da hankali ko zuciya su ne fa mutum ɗin. In aka cire maka su shikenan kai ba komai bane. Aka ce baka gani, baka ji, baka da hankali, to me rage? Ka zama cikokoi, ka zama kaya, ka zama damuwa. To amma aka iya cire wa mutum ji da gani, amma yana da hankali kuma ya iya zama mutum. Sai dai abubuwa da yawa na maslahohin rayuwa za su kubuce masa. To amma aka ce maka bai da hankali, to me kake nema wajensa kuma? Ai magana ta kare. Wannan ba abokin mu'amala ba. Shi yasa Allah ta'ala yana bayyana mana Qur'ani cewa ni'imomi ne masu girma. Wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah ta'ala shi fitar da ku daga cikin mahaifanku, ba ku san komai ba. Allah shi ya halitta ka fito daga cikin mahaifiyarka, ba abin da ka sani, ko kowa na zuwa duniya jahili ne, amma ya sanya maka ji da gani da hankali domin ka gode wa Allah ta'ala. To da su ne kuma mutum yake zama mutum. Kana koyan ilimi, kana koya a haka, kana gani abinda ka gani, ka gane menene abinda ka ji, haka ne abinda ka fahimta, a haka har ka zama mutum. Don ka gode wa Allah ta'ala ya maka wannan. To amma ka sarrafa da jin da ganin da hankalin ko da zuciya, ka sarrafa su wani abu daban ba alkhairi ba, to baka gode wa Allah a bisa niman da ya maka na wa'innan abubuwan. Don da ya ga dama sai ya yi ka kurma, makaho kuma mahaukaci. Kuma ka isa ka ce ya zalunce ka ba, shi ya ga dama ya halitta ka haka. Ka rayu kawai baka da amfani, ciko, ka zama cikon jama'a kawai. Amma sai ka mai ji, mai gani, mai magana, mai hankali, amma baka gode masa a kai. To duk wanda ya sarrafa wa'innan abubuwa ba yanda Allah yake so ba, Allah sai ya tambaye shi ranar kiyama. Don Ubangiji ta lati wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kaga faɗi abin da baka da ilimi a kai, da jinka, da ganinka, da hankalinka ko zuciyarka, Allah zai tambaye su ranar kiyama. Duk abin tambaya ne, Allah sai ya tambaye ka wannan abu ka sarrafa shi yanda ya kamata ko ba yanda ya kamata ka sarrafa shi. to Allah bai halitta mutane don su zo su ci su sha kawai su yi bacci ba, a'a wannan dabbobi ne suke da wannan. Ita dabba ta ci ta sha ta yi bacci, to kai dan adam ba haka bane. Allah halitta ka don ka bauta masa ne, shine ma'anan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati al-matin. Mutum da ajali ba halitta su ba sai don bautan Allah. Allah ba nufin su azurta shi ko su taimake shi, ba neman taimakon su ko kuma su azurta shi. Allah shine mai azurtawa, shine mai karfi, shine mai azurta, shine mai karfi, shine mai iko akan komai. To Allah bai halitta ka don ka ci ka sha kai bacci ba, a ya halitta ka don ka bauta masa shi kadai. To amma bautar da ba ta yiwa sai ka ci sai ka sha sai ka yi bacci, to sai ka ci ka sha kai bacci don ka samu karfin da zaka bautawa Allah subhanahu wataala. Oh, don ka zo kai sharhodiya a duniya yadda kafure suke ba, su kafure Allah ta Allah ya gama magana yake kamar dabbobi suke, sun fi dabbobi mata. To ba za ka ɗauki rayuwanka ta zama irin ta kafure ba, a matsayinka na musulmi wanda Allah ta Allah ya maka gata, ya maka gata, ya baka imani saboda yana son ka. Inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-imana illa liman yuhibbu. Allah ba ba da imani sai ga wanda yake so, amma duniya kowa Allah yana bashi da wanda yake so da wanda baya so. Kai waliyin Allah ne tunda Allah ya baka imani kuma yasa maka tsoron Allah, kai waliyin Allah ne. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Duk wanda ya imani mai yake jin tsoron Allah waliyin Allah ne, kar ya ji tsoron zuwa lahira, kar ya bakin cikin barin duniya, haka za a masa albishir in yazo mutuwa. To kai da Allah ya maka wannan gatan, sai ka zo kuma ka ce wai rayuwarka za ta zama irin ta kafure waɗanda suke dabbobi wanda Allah ta'ala baya son su. Rayuwa ce ta fasikanci, rayuwa ce ta sharholiya, rayuwa ce ta dabbanci, rayuwa ce ta rashin hankali, ta ƙazanta. Amma kai Allah ya kimtsa ka, ya baka hankali, ya baka tunani, kana rayuwa ta tsafta, kana mai tsafta, baka abun kunya. Amma kuma sai kana son ka mai da kanka irin rayuwar waɗancan mutane wanda take ba mai kyau ba, to ka gano na baka yi amfani da hankalinka ba, kai ba mai hankali ba. In kana da hankali ba za ka yi irin waccan rayuwar ba. Allah ta'ala dai ya gaya mana nan, duk wanda bai amfani da jinsa da ganinsa da hankalinsa wajen gano shiriya da aiki da shiriyar da manzon Allah ya zo da ita ba, to dan wutan jahannama ne. Sawa'u mutum ne ko aljanna, kuma dabba ne shi ba mutum ba ne. Yawa, saboda haka da shi da dabba duk ɗaya ne, sai dai wani ya gaya maka cewa kai dabba ne za ka yi fana da shi, amma ba ku da bambanci. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu gyara halayenmu. Sai Ubangiji ta'ala ya ce
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون
سيجزون
ما كانوا يعملون.
Ubangiji ta'ala ya ce walillahi al-asma'ul husna, Allah yana da sunaye kyawawa wanda suka kai matuƙa a wajen kyau, lafuzansu masu kyau kuma ma'anoni da suke ɗauke da shi mai kyau. Fad'uhu biha, ku ambace shi da waɗannan sunaye, ku kira shi da waɗannan sunaye, kar ku dinga ambatonsa da wasu sunaye wanda wasu suka ƙirƙiro wanda Allah bai saukar da hujja a kansu ba. Kuma fad'uhu biha, ku roƙe shi da sunaye, kar ku roƙe shi da wasu sunaye daban, ku kira shi ku roƙe shi ba da sunayensa ba. Wa zarul ladhina yulhiduna fi asma'ihi, ku bar waɗanda suke bauƙewa a cikin sunayen Allah, suna canja ma'anan sunayen Allah, suna tsago sunayen gumaka daga cikin sunayen Allah, kar ku yadda da wannan. Waɗannan sayujzauna ma kanu ya'malun, da sannu za a musu sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa ranar kiyama, ma'ana za a musu uquba da azaba da sababin canja sunayen Allah ko canja ma'anoni ko jirkita sunayen Ubangiji subhanahu wata'ala da suke. Wannan ayan tana daga cikin ayoyin da take tabbatar da tauhidul asma'i was sifat, tauhidi na sunayen Allah da kuma sifofin Allah. Abu na farko kai da Allah yana da sunaye, kuma sunaye suna da matuƙa wajen kyau, shi yasa yake walillahi al-asma'u al-husna, yana da sunaye kuma sunayen sun kai matuƙa wajen kyau, ba mai sunaye irin Allah ta'ala, ba wanda sunansa ya kai sunan Allah kyau, ba wanda sunansa adadin sa ya kai irin adadin sunayen Ubangiji subhanahu wataala, inda ba zai san adadin su kai Allah. Kuma kasaratul asma'i yadullu ala sharafil musamma, yawan sunaye yana nuna wanda aka ambata lalle yana da daukaka, dan sunayensa sun fi daya, sun kai biyu, sun kai uku, sun kai hudu. Idan mutum sunansa kwaya ɗaya ne, sai da sauransa kenan, ya kamata ya samu wasu laquba ko ce masa alaki, alaki wane ko malam wane ko sarki wane ko mai martaba ko mai alfarma ko yallaɓai ko honorable ko his excellency da sauransu. Saboda haka distinguished ko, saboda haka kowa da irin laƙabin da za a masa. To bayan wannan kuma za ka samu wani yana da sunaye kuma daban-daban da waɗannan laquba ne. To wannan yana ɗaukaka. To Ubangiji ta'ala yana da sunaye, kuma sunaye masu kyau a wajen faɗansu da ma'anoninsu. Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Azizu Al-Ghaffaru Al-Wahhabu Al-Qahharu, duk wanda aka faɗa za ka ji sunaye yana da daɗi. Kuma in za a taɗe maka ma'anoninsu, za ka suna ɗauke da ma'anoni masu girma. In an ce Ar-Rahmanu, wanda rahamarsa ta gami ko'ina. Al-Azizu, mabuwayi, wanda in ba abin da yake gagaransa in yace zai yi abu. Kuma shi gagarau ne, baka isa ka kure shi ba, baka isa ka tilasta masa sai yayi abu ba, mabuwayi. Al-Alimu, mai ilimi ne, ilimin da bai da iyaka. Alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu, ya san abin da ya kasance a baya da abin da yake kasancewa yanzu da abin da zai kasance nan gaba da abin da bai kasance ba, ma Allah ta'ala ya san shi. Kuma inda zai kasance, ya zai kasance, Allah ya sani. To kaga ba mai irin wannan ilimin sai Allah. Kuma inna lillahi kulli shay'in alim, kowane abu ya sani. Haka nan an ce basirun, mai gani. To kaga ganinsa din ba irin naka bane. Shi abu in yana karkashin kasa ma yana gani, ko ina, ko karkashin dutse, ko cikin dutse, to ashe halitti komai. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناة عروقها في لحمها والمخ في تلك الإذاب النحلي. يا من يكي غني عند ثوروك ميك يفوقك سيئن قنانا ثورو عند ذكرك كي غني سنو بعوض دمان يا ثورو تناسو البق وادي البقع تو إن قنانا ثورو الله تعالى نا غني عند ثوروك ميك يفوقك سنو. Sannan yana ganin yadda jijiyoyinsu yake haɗe da fata da naman jikinsu, yana ganin ƙashin sauro, kuma Allah ta'ala yana ganin ƙurgun ƙashin sauro, yaya ƙurgunsa yake a cikin ƙashinsa, Allah ta'ala yana gani. Saboda wani mai gani irin Ubangiji subhanahu wa ta'ala babu. Haka ya ce maka as-sami'u mai ji, ba wani sauti da za ka yi ko ƙasa ƙasa ko yaya ne Allah yana jin magana. Don yasma'u dabiban namlati fil laylati zulma'i ala sakratil malsa, yana jin tafiyar tururuwa a cikin dare mai duhu kuma akan dutse mai santsi, yana jin motsin tafiyar. Sai kuma ko akan leda tururuwa take tafiya, baka jin motsin tafiyar. To haka sunayen Allah suke, duk wanda ka ɗauko shi mai matuƙar kyau ne. Al-Wahhabu, Allah mai kyauta, ka je kai ta bayarwa, kai ta nema, duk kowa ya roƙa a bashi, kowa da abin da zai roƙa. Allah ta'ala yake, da na farkonku da na ƙarshenku za ku zo ku haɗu a wuri guda, kowa ya roƙe ni abin da yake so na burinsa na duniya. Allah, ina son kaza, ina son kaza. Allah ya biya maka buƙatanka gaba ɗaya, duka Allah ya biya maka buƙatunku. To da ba abin da zai ragu daga taskan Allah ta'ala, ne dai kamar ka sa allura ka fidda ita daga kofi, daga teku, ba abin da zai ragu a wurin. Allah, kai nema yake ma, wa zai roƙe ni in bashi? In dare ya zo ƙarshen dare, wa zai roƙe ni in bashi? Wa yake da buƙata a biya masa? Ya yi ta bayarwa kuma abin baya ƙarewa, baya ƙarewa. To haka wannan sune sunayen Ubangiji ta'ala. Sai Allah ta'ala ya ce musu al-husna, asma'ullahi al-husna, sunayen Allah kyawawa. To sannan abu na biyu kuma, su sunayen Allah subhanahu wata'ala alamun ne wa awsaku, wato alami ne da an ambata ka san Allah ake nufi. In an ce Allahu Allah, Ar-Rahmanu Allah, Al-Aziz, Al-Ghaffaru, Al-Qadir, Allah ake nufi. Sannan kuma suna ɗauke da kuma wasu siffofi masu kyau, kuma as-sifatul ula, siffofi madaukaka. To da haka in an ce Ar-Rahmanu, kenan ma'abocin rahama, mai yin rahama. Al-Azizu, ma'abocin izza. Al-Alimu, mai ilimi. Al-Qadiru, mai iko. Ba kamar yadda wasu ƴan bid'a su Mu'tazila da Jahmiya suke cewa Allah ta'ala yana da sunaye amma ba da siffofi. alimun ne bila ilmin, sami'un bila sami'in, basirun bila basri, wai Allah sami'un ne amma baya ji, mai ji ne amma baya ji, qadirun amma baya da iko. Kaga wannan sune masu ilhadi wajen sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala akwai siffofi cikin sunansa, shi yasa yake wa rabbukal ghafuru dhur rahma, ubangijinka mai gafara ne, dhur rahma ma aboti rahma, kaga shine ma'anar ar-rahmanu ar-rahim. Kaga rahmanu dunya wal akhirati wa rahimuhuma, shine mai rahman duniya da lahira, mai jin kai a duniya da lahira. To saboda haka Allah ta'ala yana da sunaye kyawawa, sannan kai imani kuma sunayen Allah ba wanda ya san adadin su. Asma'ullahi ta'ala ghayru masurati bi adad, da aka ce Allah yana da sunaye 99, ba na nufin iya sunayen ba kenan, a in ka bayyana ka kai kuskure, in ka bayyana ka ba wanda ya san iya sunan Allah. Ai yawan sunaye yana nuna daukakan wanda ake ambatan ko, to Allah ta'ala yi darajarsa ta wuce a ce sunayensa wai ya 99 ne, sun yi wa Allah kaɗan wa'innan sunaye. Amma hadithin da ya jero sunaye 99 farko dai bai inganta ba, hadithin Tirmidhi. Sannan a cikinsa akwai wasu sunaye wanda ba sunayen Allah ba ne, amma wasu malamai sun yi kokari sun ciro daga hadisai ayoyin Alkur'ani da hadisai ingantattu, sun ciro sunaye 99, irin su Ibn Qayyim, irin su Abu Hamid al-Ghazali, irin su wannan abunnan Ibn Uthaymeen shi ma ya ciro, irin su Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad al-Badri a sharhin da yi wa abunnan muqaddimar risala. To amma wani sai ya faɗi wani sunan wani bai faɗa, kuma duk ana ƙoƙarin kawo 99 ne, sunan sun fi ɗari, sun fi dubu, ba wanda ya san adadin sunayen Allah sai Allah. Amma 99 da ake ƙoƙarin kawowa, saboda hadisi ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'inatman mi'atun illa wahida man ahsaha dakhala aljanna, hadisi ne inna jaddi iyana. Allah yana da sunaye 99, dari ba ɗaya, wanda ya kiyaye su, ma'ana ya haddace su, ya fahimci ma'anan su, ya aiki da abin da suke karantarwa, zai shiga aljanna. To amma su ne kaza da kaza da kaza, wannan kuma sai ya shiga Qur'ani da hadisi, ga harshen hadisin bai inganta. To da aka faɗi wannan ba ana nufin iya sunayen Allah ba ne, a'a, ma'ana daga cikin sunayen Allah in ka ɗauke 99 ka haddace ka fahimci ma'anan ka yi aiki da su, za ka shiga aljanna, domin ma'anoninsu yana nuna abin da Allah yake so da abin da Allah ba ya so. To wanda ya fahimci cewa iya sunaye ne, to ya kuskure a fahimtar larabci. Kamar ka ce indi alfu dirhamin adattu hali sadaqa, ina da dirhami dubu, ka ce ina da miliyan ɗaya na tanade ta don yin sadaka. To sai zama iya kuɗina miliyan ɗaya, haka za ka fahimta? Ina da miliyan ɗaya, duk wanda ya shigo wurin nan ya fara zuwa wurin nan zan ba shi ita. To sai ka fahimci iya miliyan ɗaya nake da shi? Ai na faɗi haka ma za ka fahimci, ƙila na mallaki ya kai miliyan ɗari, tunda zan iya ba da kyautar miliyan ɗaya ko sadaka miliyan ɗaya. To shine abin da Allah ta'ala yake, abin da manzo Muhammad yake. To da haka Allah yana da sunaye 99 wanda in ka haddace su za ka shiga mai aljanna, in ka fahimci ma'anan su ka haddace su ka yi aiki da su, amma ba su ne kawai ba. Kuma sannan muka samu hadisi ingantacce wanda yake nuna sunayen ba haka ba ne, hadisin du'a'ul hammi wal hazan, hadisin da manzo Muhammad yake cewa duk wanda wata masifa ta same shi na baƙin ciki ko ɓacin rai, in ya karanta wannan addu'an Allah zai tafiyar masa da baƙin cikinsa da ɓacin ransa. Sabai zuka ce to ya kamata mu koyi wannan hadisi, yace kwarai ko ya kamata ku koye shi, shine allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati bi yadika ma bi fiya hukmuka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaytahu nafsaka aw allamtahu adam min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghayb indak an tajala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Kaga ya Allah ni bawanka ne, dan bawanka, dan baiwarka, tukulluman kaina yana hannunka, shine wannan gashi na saman kai na kone goje, bana kana jana yanda kaga dama, in ka rike gashin mutum irin wannan zai bi ka inda kake. Sannan hukuncinka ya zartu a gare ni, hukuncinka adalci ne a gare ni kuma. To ina roƙonka da dukkan sunayenka wanda ka ambaci kanka da su, ka sanar da wani daga cikin halittanka, ka saukar da shi a cikin littafinka da sunayen da kai kaɗai ka san su, wani bai san su ba, ina roƙonka da su. ka sanya alqur'ani ya zama walwalan zuciyana sababin tafiyan bacin raina da bakin cikina to anan mu'allu shahid awista afarta bihi fi ilmi al-ghaibi inda ko sunayen da kake manta da su a ilimin gaibi to kina ko su sunaye wanda Allah shi kadai ya sani ba wanda ya san su to na zahiri ma sun fi dari don ya ce ka saukar da shi a littafin ka ko ka sanar da wani ga cikin littafin ka kina ko wani ya san wani sunan wani kuma bai sani ba Allah bai sanar da shi ba sanan an bibi qur'ani da hadisi da a samu sun fi dari sunayen Allah subhanahu wa ta'ala to kaga sunayen Allah ba su da adadi da aka sani Allah kawai shi ya san adadin sunayensa amma dai a 99 ko inne ne ka dauka ka haddace ka fahimci ba nan suka aiki da su to da ka shiga aljanna shine ma'anan wancan hadisi shine ma'anan wancan hadisin to Allah ta'ala ya ce fad'uhu biha roke shi da sunaye wannan yana nake ana tawassuli da sunayen Allah zaka ce ya rahmanu rahimni ya mai rahama kamin rahama ya alimu allimni ya mai ilimi ka bani ilimi ya azizu a'izzani ya kai mabuwayi ka sa ni ma idan mabuwayi ya ghaffaru ghfirli ya mai gafara ka gafarta mini haka zaka yi ta fada wannan tawassuli da sunayen Allah ya halatta ko da siffofin Allah as'aluka bi'izzatika ya Allah ina roƙonka da buwayanka ko bi rahmatika ya arhamar rahimin da biya wannan buƙatunmu da rahamarka ya kai mafi jin kan masu jin kai to kaga fad'uhu biha ku roƙe shi da sunaye in za ka kira Allah za ka roƙe shi to ka kira shi da sunayen sa wanda suka tabbata alqur'ani da hadisi wannan shi tawassuli da sunayen Allah wannan duk malai sun ijma'i da wannan tawassuli da abubuwa guda uku malai sun ijma'i a kansa tawassuli da sunayen Allah saboda wannan ra'ayin walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha tawassuli da kyawun ayyukanka sallolinka azumin da kai istighfari da karatu alqur'ani ya Allah albarkatin karatun qur'ani da dai ka biya min bukata nan albarkacin dawakin nan da dai albarkacin sadakan nan da dai ya halatta saboda hadisin mutane guda uku wanda kogo ya ritsa da su yaje wani kasa dutse gangaro rufe kogon bayan da za su ture shi wannan ya tawassuli da biyayya da yawa iyayensa yace Allah albarkacin biyayya da nayi da yawa iyana in don Allah ne kyauta ta musu da nayi nan Allah ka yaye mana wannan abun dutse ya maza wannan kuma amanan da ya rike ya Allah amanan da nan da rike in don kai dai Allah ka fidda mu halin da muke ciki dutse ya maza wannan kuma saboda tsoron Allah da yaji bai fasikanci da yar babban sa ba yace ya Allah in don Allah na bar fasikanci da yaji bayan ta ban dama Allah ka yaye mana wannan bala'i dutse ya maza suka fita karama su ta bayyana suka zama waliyan Allah to kaga a sai zaka iya kace ya Allah saboda zikirin da nake maka Allah ka biya min bukatu ya Allah saboda zuwa tafsirin nan da nayi Allah ka biya min bukatu so da tahajjudi na da tarawih na da azumi na tawassuli da kyawun ayyuka duk ma ne sai tifaqi ya Allah na ku shi tawassuli at-tawassul bi du'a rajulin salih kai tawassuli da addu'a mutun nagari wanda kake tamani alkhairi za kace wani don Allah ya taimaka mini da addu'a sai maka addu'a kamar yadda sahabbai suke zuwa su samu manzala kuma su ce ya rasulullahi kai mana addu'a ka Allah ya mana ruwa ya rasulullahi kai addu'a Allah ya shiri babana manzo Allah sai addu'a hadisi ya zo sayyidina umar zai tafi umra manzo sai ya ce ya san sana fi du'aika ya ukhayya ya kai dan uwana kar ka manta ni cikin addu'o'inka sai na bare ya ji farin ciki wannan abu manzo sai ya ce ka mini addu'a a ce wani bawan Allah mutumin kirki wanda kana ganin darajar ka kana ganin yafi ka imani da tsoron Allah amma sai ya ce wani don Allah ka saje cikin addu'o'inka dole ka ji daji saboda ya dauke ka mutumin kirki ne kenan to kaga in za a yi tawassuli ai da addu'a da ta mutane kirki yake ba ta mutane banza ba za ka samu wani dan shahidaye ne yana buge ka ce don Allah ta maka mini da addu'a to addu'a sai na za ta ji ko wani fasiki shi ma addu'a ta za yana neman ka taimake shi Allah ya shirye shi kuma ka taimaka addu'a to da haka kenan mutane kirki ana iya tawassuli da addu'o'insu kace to Allah wani sai ka taya ni da addu'a ina da bukata babu laifi don kai wani amma sauran tawassuli da sauransu wannan ka haje shi a gefe sannan Allah ta ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i kar ku biye wa waɗanda suke bodewa cikin sunayen Allah suke karkata abin al-ilhad shine al-mailu biha anil haqq ka karkata daga sunayen ka kauce wa gaskiya al-amarin ga fassarar su ka musu fassara daban ka musu tawili الرحمن كتوي بأنا نفين الله بي رحمة بوي مي نفين ين نئيمة أبا مانا bayan ubangiji ta lace wa rabbukal ghafuru dzur rahama ma abotin rahama manzon Allah a haka ya tafi bai canja fassara ba sai ba su canja ba kai ka zo ka ce wai Allah bai da rahama sai dai yana nufin ni'ima kaga wannan ai bid'a ne saka nan duk sunayen Allah suke kawai ka fassara su yanda suke ka yadda da siffofin da suka dauka karka ce ba su da wa'annan siffofin karka musu tawili karka yau siffofin Allah ta'ala tawili ka fassara su wani fassara daban bayan da Allah ta'ala yake nufi ba ka bar su a yanda suke wannan ita ce aqida ingantacciya aqida ahlus sunna amiruha kama ja'at bila kai in an ce yadullahi fawqa din hannun Allah yana sama nan to Allah yana da hannu shikenan ba zai dawo masu data ne sai kai da Allah yana da hannu amma ba irin naka ba ba irin nawa ba ba irin na kiwa ba irin nasa ya nasa yake ba wanda ya sani sai Allah saboda laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir Allah shi kade ne babu wani abu abada shi kade ne a zatinsa shi kade ne a sifofinsa babu wani abu irin ubangiji subhanahu wataala ba wani mai sifa irin sifofin Allah wannan ita ce aqida ingantacciya Allah ba mu kaida laysa kamithlihi shay'un القول في الصفات كالقول في الذات دو من ذاك فدا صفوفين الله كما من ذاك فدا ذات الله تند كو اي ايماني الله ينا ده ذاتي با ايرين نه متاني با ايرين نه ليتن سبا تقول لك ايماني الله ينا ده صفه با ايرين صفوفين سبا تقول لك ايماني ده وانا كا ايماني الله ينا ده دي ده غني با ايرين نه متاني با تو كاي ده ينا ده هانو با ايرين نه متاني با saboda alqawlu fi ba'd sifati kalqawli fil ba'd dun wanda zaka fada a wasu sifofin to kamar wanda zaka fada a sauran ne yasa da Allah ta lati arrahmanu alal arshi sawa Allah ya daidaita kan al'arshi wani zai tambayi Imam Malik daga Iraki wai wani irin daidaita yayi Imam Malik yace al-istiwa ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'a to Allah ya daidaita kan al'arshi sa duk larabi ya sani duk wanda ya san larabi ya san ma'anan sa kuma dole kai imani da haka yayi ya daidaita ba wanda ya sani kazo kana tambaya yayi nan yanda Allah ya daidaita ko sifatu da sifofin sa wannan bid'a ne yace kai daga Iraki kake ma fitta kai daga majalisi na fitina ne kawai ka ga don duyon ci bidiyoyin daga Iraki suka bullo ba Makka da Madina bane shigo da zuwa kai Makka daga Madina safaran zuwa kai yau odan zuwa kai yau daga can amma duk wata bidiya ta bangaren Iraki take zuwa sai ce kai wannan mai daga Iraki yake ku fitta shi daga majalisi to yanda kai imani Allah ya daidaita akan al'arshin sa baya takuri da halitan kuma irin daidaita da ya dace da shi baka san wani iri bane to haka ma sauran siffofi yana da hannu irin hannun da ya dace da shi amma baka san wani irin hannu bane baraka wa Allah shi shige ba don ya ce ya lauma baina aidin wa ma khalfahu wa la yuqituna bi ilma Allah ya san ciki da wajen ko amma ba wanda ya sai kewaye Allah da izini baka yi saka kewaye wannan ba me ya kamata kai kawai kai imani yanda Imam Shafi yace amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah wa ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam na yi imani da Allah da duk abinda Allah ya zo da shi a bisa yanda Allah yake nufi na yi imani da manzon Allah da duk abinda manzon Allah ya zo da shi da yanda manzon Allah yake nufi in kai haka ka fukuta ka bi mazhaban magabata mazhaban su Imam Malik su Imam Shafi Imam Abu Hanifa Imam Ahmad kamar yadda Shukri Tami Taimiya yake faɗa cikin labiyarsa ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruzika al-huda man lil hidayati yas'alu فما كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كله لمذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع أخبار الصفات أمرها حقا كما نقل الدراس الأول وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل ويل لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل ويقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنحل وقد الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل ولكل حي عاقل في قبره أمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك مؤول in ka bi wannan aqida shikenan Allah ya ce manzon Allah ya ce a yanda yake haka zaka bashi yanda sahabbai suka bashi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaba haka suka bari haka sahabban manzon Allah kawai abinda Qur'ani ya tabbatar na yadda da shi shine masabata shine aqida Allah ya ce manzon Allah ya abinda hadisi ya tabbatar haka ne kuma ba zan dinga kakale ina cewa ai ga yanayin yanda abun yake ba na yi imani da wannan ba zan bar qur'ani ina kafa dalili da wani abu daban na yi imani da duk aqidun da suka zo qur'ani da hadisi yace wannan ita ce aqidan imam malik ita ce aqidan imam shafi ita ce aqidan abu hanifa sannan ita ce aqidan ahmad bin hanbal in ka bi ta farkin su ka bi hanyar su to ka dace da aqida ingantacciya amma in ka kirkiro naka ko ka bi wanda aka kirkiro to baka da madogara ka bata kenan ka tafi dan ba yanda za a aqidan ka ta saba da ta sahabbai da ta su imam malik kuma a ce wai daidai ne saka nasu ne kuskure da zai yi ba nasu ne daidai in ya dace ina kai dace da nasu shikenan in bai dace da nasu ba kuma shikenan baka da madogara wa ma alayka muawwad daga cikin ilhadi bautewa ko bata sunayen Allah akwai tsago wasu sunaye daga sunayen Allah na gumaka kamar da suka tsago allata minallah daga lafzu allah sai suka ce sunan gunki allata suka tsago al-uzza daga al-aziz suka tsago al-manata daga al-mannan kaga wannan ta'addanci ne a cikin sunayen Allah wato kamar da Allah yake da sunaye kuma gumakan su irin wayannan sunaye saboda haka wannan ilhadi sannan kar ka kirkiri wani suna ka danganta wa Allah wanda Allah bai rada wa kansa wannan sunan ba kar ka zama irin nasara masu cewa Allah al-abu uba Allah uba wannan ta'addanci ne Allah bai da dabe ai fa ba ba aikin shi ba kuma bai rada wa kansa wannan sunan ba ko falasifa wanda ba su yadda Allah ne halitta ba saboda taurin kai mulhidai sai su cewa sunan Allah al-illatul fa'ila al-illatul fa'ila wai dalilin da yasa aka samu sama da kasa amma ba shine ma halittin sama da kasa da sauran hadisi ba wannan shi ma ilhadi ne to kar kuma a cikin siffofin Allah ka je ka tsago sunayen Allah duk wani sunan Allah yana da siffa duk sunan Allah yana da siffa amma in ka samu siffa kuma to ba za ka ce za ka rada Allah suna da wannan kaman al-ghadab wa ghadiba Allah alayhi Allah daga cikin siffofin sa akwai fushi amma irin fushin da ba irin naka ba nawa ba shi kadai san wani irin fushi yake yi to ba za ka ce sunan Allah al-ghadib ba ka tsago masa sunan ومكر ومكر الله بركة إذا قتل سنة الله أقول المكر وبعمل إذا قتل سفوه بس أقول المكر يخادعون الله وهو خادعهم وأن خبر لا باريني فذاك باب الصفات أضيق من باب باب الأسماء أضيق من باب الصفات فذاك سنة الله باب سنة يأتكون في أكم باب سفوه باب الصفات أوسع من باب الأسماء cikin sunan Allah za ka iya fidda siffa al-aziz ka ce akwai izza Allah yana da izza ar-rahim yana da rahama amma ba za ka dauki siffa ba kuma sai ka zo ka dauka ka ce za ka yi wa Allah za ka rada wa Allah suna da shi ba wannan ba ka yi wannan to sannan akwai sai dai babul ikhbar babul ikhbari aw sa'u min babi as-sifat shi kuma ba da labari kaman wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kaga al baqa'u wanzuwa da goma siffa ce ta Allah to amma baraka ce sunan Allah al baqi ba masu cewa abdul baqi kuskure ne sai dai akwai wani sunan da yake bada wannan ma'ana shine al awwal huwa al awwal wal akhir wal zahir wal bani al awwal al akhir shine me shine al baqi kenan to amma baraka ce sunan Allah al baqi ba amma sunan sa al akhir sai dai kace laysa bi akhiriyatihin qidabun karshen nasa dawama sa bai ga karshe to haka nan alqadimu laysa min asma'illahi ta'ala amma babul ikhbar laka iya bayarwa saboda yana da wani sunan shine al-awwal Allah shi na farko amma ka ce laysa li awwaliyati bida'u gabatuwan sa bai da farko tuntun da ma akwai shi to amma babul labari laka ce Allahu qadimun Allah bai da farko amma ba wai kana nufin sunan Allah ne qadimun ba a babin bada labari laka ce Allahu baqi Allah bai da karshe mai dawama ne kowa zai tafi ya bar shi ba za ka ce kuma sunayen afirgacin suna Allah akwai albaki ba saboda anan labari kake bayarwa babu ikhbari aw sa'u min babin asma'i wa sifat wannan shine tauhidi takicce wanda aka gina shi akan qur'ani da hadisan manzala ta sama a bisa kuma fahimtan wato ainihin magabata idan baka samu irin wannan tauhidin ba to nan ne kake zuwa kana ta wato ainihin dibigiri ka kasa ganewa wani ma aqidan ba koya masa akai ba malamai da suka karantar da shi bai zai ta bata tauhidi ina ta bata aqida da siffofin Allah da sunayen sa amma gani yake kuma ya iya ina ganin ya iya amma bai iya ba Allah ya sa mu dace sai ubangiji ta'ala ya ce duk masu irin wayannan wato canje siffofin Allah ko ma'anan siffofin Allah da sunayen Allah su jirkita to yaji zauna ma kanu ya amalun za a taka musu mummunan sakamakon ranar kiyama da wannan abin da suka kasance suna yi na canje sunayen Allah da siffofi ko rashin imani da su sai Allah ta'ala ya ce
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ inna kaydi matin
ubangiji ta'ala ce wa mimman khalaqna daga cikin wadanda muka halitta al'umma da muka halitta ummatun akota al'umma yahduna bil haqq wanda suke shiryarwa da gaskiya suke shiryar da mutane da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da shine suke adalci ma'ana suke hukunci kuma suke aiki wato a cikin al'ummar da Allah ta'ala ya halitta akwai al'umma wanda take tsayuwa akan gaskiya take nuna mutane hanyar shiriya take tsora mutane akan gaskiya sannan kuma da gaskiya take aiki aka ce su ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ubangiji ta'ala ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuni fiyayyen al'umma da aka fitar da su don amfanin mutane kuna umarni da kyakkyawa ake kuna hana munanan ayyuka kaga suna kirewa zuwa ga abin da yake na gaskiya kenan to amma wasu al'ummatan an san musu ba mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya ce wa min qawmi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun a cikin mutanen annabi Musa akwai su al'umma kaga ba duka ba wasu al'umma wanda suke shiryarwa zuwa ga gaskiya kuma da gaskiya suke aiki kuma yake abin da waje Allah minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu daga cikin banu Isra'ila akwai wanda aka sanya suka zama shugabanni ma na addini shugabanni suna shirye da mutane zuwa ga gaskiya suna hakuri da suka yi hakuri suka yi yaqini da ayoyin alqur'ani Allah sai mai da su shugabanni sai sa shekhu Isa'an bin Taymiyyah ce bis sabri wal yaqini tunalu al imamatu fid din da hakuri da yaqini ake samun shugabanci a addini kai ilimi kai hakuri sai ka zama shugaba a cikin al'umma to sai Allah ta ce wallazina kadzabu bi ayatina wayanda suka karyata ayoyinmu sanastadrijuhum za mu musu talala za mu dinga ba su ni'imomi su kara dulmuya cikin mata min haythu la ya'lamun ta inda ba su sani ba to zan dauka cewa Allah yana son su ne sai sun gama an gama tara laifuka sai Allah zai halakar da su ko su je lahira su mutu Allah ya sa su a wutar jahannama to amma dai Allah yake ba su yaya da dukiyoyi sai suke tamani kaman wai Allah yana son su ne hal alfa'il suke wana wa qalu nanu aktharu amwalan wa auladan wa ma nanu bi mu'azzabin suka ce mu muka fi yawan yaya mu muka fi yawan dukiya mu ba za a azabtar da mu ba sai suka rozo kuma Allah yana musu talala ne yana tutulo musu arziki da yaya su ci gaba da kafirci akwai ranar kintillanci bayan da Allah ta'ala zai kama su Allah ta'ala ce wa umli lahum ina jinkirta musu su ci gaba da rayuwa mai dadi jinkiri nake musu ba wai na kyale su bane inna kaydi matin Allah ya ce talala na mai karfi ne shigo ba zurfi na mai karfi ne to da haka Allah ya kyale su yana musu ni'imomi yana musu gata ta duniya sai suka dauka Allah yana son su ne a don su kara dunya cikin sabon Allah ya kama su da azaba wanda take mai girma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kamiyo wa bawa ni'ima ya kara masa ni'ima ba wai don yana son sa ba sai don ya masa tarko ya fada tarkon kuma yaje kama shi shi yasa zo a hadisi idan kana sabawa Allah sai kaga kuma kullun ni'imomin Allah karuwa maka suke yi to ka kama kuka kawai ka dinga ka shiga taitayinka ga masu tsoron Allah na ba su shiga ni'iman da ka shiga ba amma kai ba mai tsoron Allah ba ne fasiki mai saba Allah amma dumu kana cikin ni'imomi to ka tomi kanka ko dai rabonka na lahira ne ake bulbulowa ake turo maka shi a duniya abin tunanin da za ka yi don akwai wanda ba su da rabo a lahira za su cinye rabonsu a duniya ne gaba daya abinda Allah ta'ala yake nufi da ayoyin nan Allah yana budewa kafirai kofofi na arziki da hanyoyi na abinci na jin daɗin rayuwa kala-kala har su dinga alfahari da wannan suna ta kirkiran ƙarya suna cewa su ƴan gatan Allah ne su waliyan Allah ne su Allah yake so su yi ta yin haka amma kuɗin kuma sai zo ya kama su a sai talala Allah yake musu talala ne da mutum ji tsoron Allah ya samu kansa a cikin wannan hali. Allah ta'ala yayi wa mutanen annabi Musa dewa banu Isra'il. Ubangiji ta'ala a suratul an'am yace falamma nasu ma zukiru bihi fatana alaihim abwaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allah ta'ala yace al'ummatan da suka gabata da suka mance da wa'azin da aka musu da gargadi sai muka bude musu kofofi na alheri na ni'imomi kowane bangare. Dai ne suka taba kawai ni'ima ce kawai da rahama da arziki yake bulbulowa. Allah ta'ala ce sanda suka dinga alfahari da wannan suka ji daɗi suna alfahari da abin da aka ba su kudin sai Allah ya kama su kudin kawai ba zato ba tamani Allah ya saukar musu da azaba sai gaci sun ɗebe tamani daga rahamar Allah gaba daya. Allah yana iya mutane haka. Shi yasa wani lokacin Allah ya jarrabi mutane alheri ne don su dawo hayyacinsu su dawo zuwa ga Allah ta'ala. Wani lokacin ni'ima tana sa mutum ya kauce hanya in ya ga yana jin daɗi sai kaga ya yi nesa ga Ubangiji ta'ala. Wani wallahi za ka ga ko addu'a ba ya yi bai damu da ibada ba saboda Allah ya bashi ni'ima ba godiya. Amma ran da Allah ya kama shi ya saukar masa da wata masifa ko talauci mai tsanani ko tsadar rayuwa ko rashin kwanciyar hankali ko rashin lafiya to a lokacin za ka ga yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana marere cewa Allah za ka gan shi a masallaci za ka gan shi wurin wa'azi za ka ga yana daga hannu yana ta addu'a shi ba komai ba ne yanzu ya gane shi ba wani abu ba ne to ka ga shi wannan rahama ce a gare shi. Allah ya jarrabe shi don ya ji kankan da kansa don ya dawo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ya zo a hadisi إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى. حديث قدسي الله يأتي لك تيم باينا أخوان دباء أبقن جزي جارة جزي تلوتي إن ذا مسا عرضكي بطا ذي ذي جنوية شكين سابون الله بغا تنام بوسو عرضكي نيبدسو سي إسكنشي كوي سي باسكنشي سي الله يأتي لكم دك تيم باينا أخوان دباء أبقن جزي جارة جي ba abin da zai gyara su sai wadata inda za a talauta su su kuma da su bata ne ba ga sunan ba suna shayi shayi sun zama barayi sun zama yan ta'adda sun ci ba su da shayi shi kuma gida talauci ne sababin batansa ya zama azzalimi ya zama barawo gashi nan wani kuma ba wan ba wan ba neman ba arzikin yana cikin talaucin kuma baya ibadan baya ta'addanci yana zaune kawai cikin dai kawai gashi nan dai kawai. To kaga kowa Allah ta'ala ya san me bi dacewa da shi duk halin da ka samu kanka ka gode wa Allah in addinin ka na tafiya yadda ake so to ka gode wa Allah ta'ala sai ka kaddara da kai bai kudi ne yanzu da ka zama shashasha idan kuma arziki ya baka addinin ka na tafiya sai ka kaddara da talauci Allah ya jarabe ka da shi da ka zama shashasha sai ka gode wa Allah akan duk halin da kake ciki ka rike addinin ka in baka samu duniyar ba ma lahiran ka za ka same ta in ka rike addinin ka in kai wasa kuma za a yi bawan bawan babu duniyar babu lahiran Allah ya tsare mu da tsarewansa. Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.